بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ina matuƙar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da yayi muwafaka gare ni da kuma ga ƴan uwana kan mu haɗu domin wannan majalisi na ilimi, wanda muke fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikinsa, ya buɗe mana kofofin fahimta da kuma kiyaye ilimi. Amma ina son kafin mu fara karatun, wanda yake zai zamanto kamar yadda malam ya yi bayani kuma aka gaya ma ƴan uwa, zai zamanto a ilimin mustalahul hadith ne. Ina son an ƙaddamar da muqaddima akan waɗansu muhimman abubuwa da ni a fahimtata suna da muhimmanci ga kowane ɗalibi ya kula da su akan tafarkin neman ilimi, sannan kuma taƙaitacciyar shimfiɗa akan wannan ilimi na mustalahul hadith. Taƙaitacciya, saboda farkon littafin da za mu karanta shi kansa ya buɗe ni da yin shimfiɗa akan tarihin wannan ilimi. A sha'anin neman ilimi, al'amari ne wanda yake na ibada. Neman ilimi ibada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala. Duk kuma abin da yake ibada ne ga Allah, to dole ne, kamar yadda muka sani, sharaɗi biyu su zamanto kan cewa sun cika kafin ibada ta samu tabbatuwa da karɓuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Na farko, a tsarkake niyya, tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ba umarce su ba sai kawai domin su bauta ma Allah shi kadai, suna masu tsarkake addini gare shi, suna masu ikhlasin addini gare shi, wato suna yin addini ga Allah shi kadai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan hadisin, da yake hadisi ne fard kuma mashhur, da sanno ta kila nan da mako biyu ko uku za a kusan kowa zai san ma'anar, aka ce hadisi fard kuma mashhur, zai san ma'anar insha Allah a cikin wannan darasi namu, wanda Sayyidina Umar ya ruwaito a cikin Imam, a cikin Sahih Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ayyuka suna tabbata ne da niyya, kuma kowane mutum yana samun kadai abin da ya niyya ne. Sharaɗi na biyu kuma shine koyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma mun san dalilin shine hadisin Aisha wanda Imam Muslim ya ruwaito, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu al'amarin mu a cikin sa, to wannan aikin ba za a karɓe shi ba. Ai, rad ma'anar rad mardud, ghairu maqbul, za a mayar masa ba za a karɓe shi ba. To hatta ilimi din shi ma haka ne, dole ne wannan sharaɗin ikhlasi ya tabbata a cikinsa, saboda ibada ne. Shi yasa ne ma bai halatta ba ya zamanto kan cewa an mutum ya ce zai yi musabaƙar neman duniya da harkar ilimi. Sha'anin, akwai da sarakuna sun yi tashji'i su sa malamai su yi rubutu, ba wai don ilimi ba, don hidimar addinin, don a rayar da rubutu, a ce wanda ya rubuta littafi kaza za a bashi wata ja'iza irin makamancin wannan an yi. Amma abin nan, saboda shi sha'anin ilimi ibada ne, shi yasa duk wani abu na harkar duniya bai kamata ya shige shi ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi narko dangane da gurɓatar da niyya akan sha'anin neman ilimi, inda yake cewa a cikin hadisin da Abu Huraira ya ruwaito man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhu Allah la man ta'allama al-ilm mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba 'aradan min ad-dunya lam yara ra'ihata al-janna. Hadisi ne ingantacce wanda Imam Sheikh al-Albani ya inganta shi a cikin Sahih al-Jami, wanda duk yane ya koyi ilimi, wanda duk ya koyi ilimi sawa, wato wanda duk ya je ya karanta ilimi yana mu sani ilimin da ake neman fuskar Allah da shi, amma shi kuma bai yi bala ya ta'allamuhu illa li yusiba 'aradan min ad-dunya, baya yi sai dan ya samu wani tarkace daga cikin tarkacen duniya, sawa'un ya tara dukiya ne ko mukami a duniya ko kyakkyawan ambato a cikin al'umma, to lam yara ra'ihatal janna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ji kanshin ma aljanna ba. Mun san kuma abinda aka ce kan kanshin aljanna ana samun ta ne daga masiratu kam 500 am tafiya shekara 500. To wani hadisi ma sai bayyana mana menene ardul hayatul dunya din nan da aka ce wadda take gurbata niyya, shi a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama al-ilm liyumari bihi al-ali yubahi bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha wa yasrifu ilayhi anzara an-nas wajabat lahu an-nar. Wanda di ya koyi, wanda di ya karanta ilimi yana mai sani domin yayi mubaha ya cika baki ya zo yana ta abin nan yana takama da malamai yana cewa ni shi ma ya shiga sauran malamai shi ma ya sani, ya zo ya rinka mubaha da cika baki da isa da nuna isa tare da malamai, ko kuma ya rinka jayayya da wawaye, ilimin sa ya zamanto ilimin jidali ne, kullun yana neman wani sabon hukunci wanda ba wanda ya sani wanda zai kawo shi, koda ko wannan magana ya san kan cewa ƙarya ce, koda wannan kaulin ya san kan cewa kauli ne da'ifi, amma sai ka ji ya kawo shi ita intisari da shi don saboda yana ganin wani abu ne wanda yake sauran mutane sun jahilce shi don ai ta jayayya, wa yasrifu ilayhi anzarun nas kuma ya janyo hankalin mutane akan sa a rinka nuna shi da hannu ana cewa ai wane ne, ya samu shuhura kenan, shi yasa dama haga ake cewa ai halif turab, kai muhalafa dan a sanka ka saba mutane sa sanka, wato ka kawo wani abu sha domin a sanka, to wanda ya haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajabat lahun nar, wutar jahannama ta tabbata a gare shi. To kaga wa'annan abubuwa ne da suke bata niyya, kaga wannan ilimin martaba ce wanda yake zaka kai mutum ya zuwa ga matsayi ba karami ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, domin hanya ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya bita hanyar neman ilimi Allah zai sauke masa hanyar shiga aljanna, kamar yadda ya zo shi ma a cikin hadisi ingantacce na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma daraja ce wanda yake zai samu wanda a cikin bayan kasa gabaki ɗaya babu masu wannan darajar in ba su ba, su ne masu gadon annabawa, al-ulama warasatul anbiya, malamai magadan annabawa ne, innal anbiya lan yuwarrisu dinara wala dirhama inma warasatul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Annabawa ba su bar gadan dinari da dirhami ba, duniya suka bar ma mutane su gada daga wajen su ba, inma warasatul ilm, ilimi kawai suka bari, saboda haka duk wanda ya samu rabo daga cikin sa ya samu cikakken rabo na sakon na hasken annabci. To kaga da duk wannan abu ne wanda ilimin shi ne zai tashi taka wannan martaba, amma sai gashi irin wannan narko ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi masa cewa zai wuta za ta tabbata a kansa, saboda me? Saboda ya gurbata niyyarsa. Dan haka da muhimmanci mu tsarkake niyya, shi yasa ne aka ruwaito daga cikin magabatan mu na salaf kamar irin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri imam ahlul Kufa yake cewa ma'alatu shay'an mu'alajati niyya, ba abinda na sha wahalar gogayya ina yaki da zuciyata akan sa irin mu'alaja da niyya, wato in tsarkake niyyata ga Allah akan abinda nake neman ilimi din nan. Kuma wai wato kar mutum ya ce to ai yanzu watakila mutum ma ya abin nan watakila akwai gurbatacciyar niyyar abinda ake so mutum kullun sai kana mu'alaja saboda shedan yana nan bil mirsad shedan yana nan duk randa kaga kan cewa kana cikin jama'a ko ka zo da wata matsala wanda yake ba wanda ya sani sai kai ko ka ko an yi wata tambaya ka san hukunci ka zo ka fada sai ka ji ka soma jin cewa kai ma ka taka wani mataki irin wa'annan abubuwa madakhil na shedan to amma dama ai haka abinda rayuwar duniya abinda ta gada kenan mujahada ake kullun abin nan shedan yana yi kai ma kana yi yata su irin su Sufyan al-Thawri din suke cewa wannan ilimin sun neme shi daga farko babu niyyar ma sannan sai niyyar ta zo da sun wata kila sun nema ne kawai dai dan dai ya zaman to al'ada a je ayi karatu to har sai kuma niyyar ta zo saboda kullun suna karanta qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam to shiriyar magabata ta nuna irin yadda suke intimani da sha'anin niyya din nan kuma ya kamata lalle mu rinka tunatar da kanmu mutum kuma ya rinka halarto da wannan batu shi yasa aka ruwaito a cikin kamar yanda sarkin musulmi Muhammad Bello yake bada labarin al'adar Shehu Usman Allah ya yarda da shi idan yazo kullun ya kasance yana kanartar da mutane daren juma'a amawan mutane jama'a gaba garin jama'a zai zo karantar da su farlan ainin su kullun idan ya fi in yazo zai je wajen mutanen sa kamar da sarki a cikin infaqul maisur yake fada sai ya tsaya a soron sa kafin ya fito ya danyi wadansu banganu bai sani ba sannan ya fita sai wata ran yake tambayar sa wannan tsayawar da take a soro me kake yi take cewa ina tsayawa ne in halarto niyya kuma in tsarkake niyya ta zama to fitan nan da zan yi ta zama du khalisan li wajhillah shi yasa ma kaga yana daga abin nan mu'alajin niyya yana da muhimmanci kaga a cikin hadisin ko dake akwai abin nan a hadisi ne hasan li ghairi wadansu malamai sun ba a fashi hadisin addu'al mashi ila sala fa inni lam akhruj ri'an wala sum'a walakin kharajtu ibtigha'a mardati wa ittiqa'a sakhatik Allah ban fita saboda riya da sum'a ba amma na fita ina neman yardarka kuma ina neman ina jin tsoron fushinka dan haka lalle wannan unsuri da yake muhimmi lalle mu kiyaye shi domin in muka yi haka shine Allah madaukakin sarki zai sa mana albarka a cikin ilimin mu ba abin da yake sa albarka a cikin ilimi irin wannan shi yasa Imam Malik lokacin da ya rubuta muwatta a zamanin sa an zo ana tadwinin hadisi sai waɗansu suka je suka ce masa ya Imam Aba Abdullah kowa rubuta muwatta yake kai ma ka zo ka rubuta wato ai baka lamta tijid jadid ba wani abu sabo ka zo da shi ba kowa ma abin da yake kenan saboda an rubuta mutane da dama sun rubuta littafai su ma suka kira su muwatta akwai muwatta din wani shine Imam Malik yake cewa ma kana lillahi fa huwa alladhi yabqa wanda ya zaman to an yi shi dan Allah shine zai wuce yanzu wata muwatta suke ji ba ta Imam Malik ba saboda shi ya san abin da yake tsakanin sa da Allah saboda haka yake kwadayin kan cewa abin da yake tsakanin sa da Allah din shi zai bari saboda haka yanzu gashi nan kullun aka samu aka kullun aka bude littafin nan aka karanta kuma yanzu ba ranar da za ta fito ta fadi face a cikin a bayan kasa ba a samu mutane a kallan su daruruwa sun bude muwatta suna karantawa ba kuma duk karatun da za su yi yana cikin mizanin Imam Malik to kun ga irin albarkacin barkake niyya kenan abu na biyu wanda ya kamata abin nan mu kula da shi shine mutum yana daga cikin abinda shi ma yana da alaka da niyya din kiyaye mutum ya tsare kansa daga abinda suke ce masa at-tubuliyat Sheikh Bakar Abu Zaid a cikin littafin Sahihat Talib al-Ilm yayi magana akan wannan zaman ta daya daga cikin hanyoyin da take gurbata niyya at-tubuliyat abinda ake nufi da tubuliyat shine zallatul alim zamiyar malami zallatul alim yudrab laha at-tabl idan malami ya zamiya shine za ka ga ana gina masa ana kada masa abin nan ana kada masa mandiri cewa wannan wato bi ma'ana idan ya zami za ka ga nan da nan ya tsaitsaitu wajen ahlul ilm za su san kan cewa wannan zami yayi to ba wani abu ne yake sawa mutum yana shiga cikin zalla ba shine kokarin mutum ya zo da gara'ib kokarin mutum ya zo ya samu shuhura a san shi ya zo da wani abu wanda ba wanda ya sani to a lokacin ne ake shiga cikin gara'ib ake shiga cikin shawaz kuma in kana neman zalla to yawancinta a cikin shawaz suke a cikin magana wacce ke ratsatsiya ba abin da yake jumhurin al'umma take akai ba yawanci zaka samu anan sha'abin nan anan shawa suke anan zalla suke to ko ba wani abu ne yake kai mutun ya zuwa ga wannan ba illa wannan shahawal khafiya oyayyen sha'awa na mutun ya samu shuhura sannan yana daga cikin abubuwa da suke muhimmai akan sha'anin talabi akan sha'anin neman ilimi mutun ya zamanto ya daukar makansa tafarkin manhaji wanda yake shine manhaji da Allah madaukakin sarki ya yaddar da shi ga al'umma shine manhajin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata nagari ba wai mutum ka kira kanka kai salafi a da nufin abin nan din kungiya ba a'a ka kira kanka salafi akan cewa wannan shine manhajinka ka zamanto salafiyan a manhajinka haka Imam Az-Zahabi ya kasance yana cewa yake cewa ka zamanto salafi ai bi ma'ana wato ka sanya manhajinka a rayuwa shine inqiyadi da jawuwa ga abin da yake a cikin littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam akan tafarkin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi da waɗanda kuma suka bi tafarkin sahabbai din domin su ne ake musu shaida da tsira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala khairun nasi alqarnin nabi bu'ana fihi thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyun mutane gabaki daya su ne tsarar mutanen da na kasance a cikin da aka tashi ni a cikin su sahabbai kenan sannan wanda suka biyo bayan su sannan wanda suka biyo bayan su tabi'in da kuma tabi'it tabi'in waɗannan su ne gabaki ɗaya mutum ya kamata ya sanya su su ne hujja su ne wato ababen kwaikwayonsu akan shanun addininsa wanda kuma duk yake ba zai nemi shiriya daga wani abu daban to haƙiƙa ilimin sa zai zamanto wabal alayhi dan haka wannan yana ɗaya daga cikin ababen muhimmai akan manhajiya ne neman ilimi mutum ya zamanto ya ɗauki wannan manhaji na bin koyarwar alkitabu wa sunna ala nahji salafis salih magabata nagari sannan kuma yana daga cikin muhimman abubuwa akan sha'anin ilimi mutum yayi tawdifin sunna akan kansa wato ya sanya ilimin sunna domin yayi aiki da shi Imam Ahmad Allah ya ji kansa yadda da shi ya kasance yana cewa bai taba karanta wani hadisi ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san kuma abin da yake cewa ya haddace alf hadisi ko da yake wani ya nufin wato asanid na hadisi guda alf wato miliyan daya to bai taba karanta wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba face yayi aiki da shi koda sau daya ne a cikin rayuwarsa shi yasa ma ake cewa ka nemi kiyaye ka nemi haddace sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aikata aiki da ita to wannan ya zamanto shine abinda zai zamanto limamin mu mutum kai ilimi ka san wani abu sabo ba dan ka je ka yaya da kan cewa yau kun ji abinda aka faɗa yau ka ji wata matsala da ta zo dan ka je ka nuna mutane ka samu wani ilimi garibi wanda da ba a san shi ba a'a ka san sabon abu domin ya zamanto kan cewa ka tashi daga da aikin da kake ka hawo wani mataki kana kullun kana cikin abin nan abin samun ƙara ɗaukaka wajen neman kusanci da Allah madaukakin sarki ta hanyar bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin kuma muhimman abubuwa da ya kamata mutum ya tsaya ya kula da shi akan sha'anin neman ilimi wato ya guji jayayya da musu ilimin nan Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne domin ya zamanto hujja gare mu na kan yaya zamu bauta masa ba aiko shi bane dan a zo a rinka jayayya asalin jayayya abu ne wanda aka sani na makiya Allah waɗanda suke ba su akan hanyar shiriyar annabawa mutanen falsafa ilmul shi yasa ma ake ce mai ilimin su ilmul kalam saboda magana gabaki ɗaya surutu ne da hayaniya suna cewa ilimin su na hikima ne amma ba hikima bace a magana ce sai a dauki abu yanzu alal misali sai a dauki abu wanda yake baki kirin wuluk sai a ce maka wannan abun jani wai ka zo kai amfani da hujjoji irin na dabara na mantiki da sauransu don ka tabbatar da shi jani gashi kuma baki ne to wannan shine kago ne a cikin falsafa wato ka maida gaskiya ta zaman to ƙarya, ka san kan cewa ƙarya in ce, amma ka maida ita ta zaman to gaskiya. To wannan duk wanda ya nemi ilimi domin ya rinka jayayya, ilimin sunnar, ilimin kitab da sunna domin ya rinka jayayya, to ya dauki tafarkin mutane abin nan al-mutafalsifa, mutanen falsafa, wanda yake su ne kuma waɗanda suke gabaki ɗaya ba su zai da annabci ba. Kuma in mutum yayi wannan hadisin da muka sa da muka ambata hadisin da abin nan Abu Huraira da Abdullahi ibn Umar da Ka'b ibn Malik bin surwayto shi wannan manta allama al-ilm li yubahi bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha, domin shine al-mira' din jidali jayayya. Sannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mutum ya kula da shi akan sha'anin neman ilimi a mulazamar tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, domin in dai hakika ilimin ka ilimin Allah ne, to ya kamata ya gadar maka da tsoron Allah, domin Allah ya ce inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa su ne kadai malamai. Saboda haka idan dai har ka dauki tafarkin ilimi din, to ya kamata shaida shine ya zamanto kan cewa ya saka mai tsoron Allah, domin in dai malamin ne hakikatan, to zai zamanto kan cewa kenan kana jin tsoron Allah. Saboda haka mutum ya kiyaye abin nan, ya muraqaban Allah, khashyatullah, jin tsoron Allah. Annabi Imam Malik yana cewa laysal ilmu bi kasrati riwaya walakin al-ilm abin nuru yadhifu Allahu fil qalb walakin al-ilm khashya annaji hakka fada ba nurun ba, a cikin kitabul jami' na Ibn Abi Zayd. Ilimi ba yawan riwaya bane, amma ilimi khashya ne, tsoron Allah. Mutum ya zamanto kan cewa iliminsa ya sa masa sanin Allah, ya sa masa kiyaye hududullah. Sannan yana daga cikin muhimman ladubba da ya kamata mu kula da su abin nan khafdul janah wa nabdul khuyala wal kibriya, wato mutum ya yi tawali, ya kaskantar da kansa, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah, wanda duk ya kaskantar da kansa ga Allah saboda Allah zai daukaka shi. Imam Ibn Daqiq al-Id, Allah ya ji kansa, ɗaya daga cikin ulama a ɗin ƙarni sani, malami ne, bahar ne a cikin ilimi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana cewa littafinsa al-Imam, wanda ya rubuta fi hadith al-ahkam, yace da wannan littafin ya wanzu da ya wadatar da mutane daga dukkan littafin hadith al-ahkam da sharhinsu. Amma littafin bai samu ba sai juz'i kaɗan zuwa kitabu awqatus salah, kawai aka samu na littafin, saboda Allah ya bashi ilimi mai yawan gaske. Yake cewa bai taɓa zuwa wani majalisi yana so ya zamanto ya yi magana an san shi a cikin majalisin ba, face Allah maɗaukakin sarki ya kunyata shi. Ko bai taɓa zuwa wani majalisi yana ɓoye kansa yana so ya tawazu ga Allah, kar ma an san ma kan ma a san ma ko shi waye, face Allah ya ɗaukaka shi. To wai wannan ba wai yana nufin cewa mutum ka ɓoye ilimi ba ne. Ana cewa ana neman ko kuma an yi wani abu wanda yake bai dace ba na jahilci, kai ka ce ka yi shiru, to ai malam sai ku magana bayan kai ka san hukuncin Allah, kuma ka san da kake cewa magana din na jahili ne bai san hukuncin Allah ba. Wannan baya daga wannan ba tawali'u bane, wannan koyar gaskiya ne. Abinda ake nufi da tawali'u wato kada ka yi domin ka nuna kan cewa kai ka sani, a'a kai kawai saboda ka bayyana hukuncin Allah. Kuma ka gina kada girman kai ya daidai ka ya zamanto kan cewa baka girman wannan rashin tawali'u shine yake kawo girman kai, kuma girman kai shi yake hana samun ilimi. Shi yasa zaka ji, shi yasa malaman hadisi suke cewa al-muhaddis, malamin hadisi ba zai zamanto hadisi malami na hadisi ba sai yayi riwaya illa akhadha amman huwa fawqahu wa man huwa mithluhu wa man huwa dunahu, sai yayi riwaya daga wanda yake sama da shi, daga wanda yake karinin sa, daga wanda yake kuma kasa da shi. Shi yasa zaka ga malamin hadisi sai kaga ya ruwaito hadisai daga malamansa wanda suke sa'o'in iyayensa, ya ruwaito hadisi daga sa'o'insa, ya ruwaito hadisi ma daga cikin ma almajiransa wanda suke kasa da shi. To amma idan da girman kai wannan ba za ka yi ba, kuma shi kuma sha'anin ilimin nan abu ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi rabo ne, yake rabawa ya bamu wanda ya so. Ba yadda za a yi kace za ka kewaye ilimi da dukkan sani gabaki ɗaya,
dole in Allah ya baka wani abu na fahimta da ilimi ya hana ka wani ya ba ma wani saboda idan kai girman kai ba za ka samu abin da Allah ya ba ma wani din ba shi yasa ne ma har ake cewa daga cikin abin nan maganganu na hikima al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasailu harbun lil makani al-ali al-ilmu harbun lil fatal muta'ali ilimi yaki yake da saurayin da yake jiji da kai yake jiwa shi wani abu ne to da shi da ilimi ba ta ido hudu ba za su hadu ba kasailu harbun lil makani al-ali kamar yanda idan ruwa ya zo ya ruwa zai yi dauri wanda yake ya ruwa zai yi da saman dutse ai ba zai iya zuwa ba ba abin da zai kai ruwa saman dutse to haka nan ma duk wanda ya sa kansa kikan ya girman kai to ilimi ba zai kai gare shi ba amma in ya kaskantar da kansa to sai to hanyar daya suna nan tare da ilimi to ya daga cikin irin wannan tawali'u bakar maganar da Imam Az-Zahabi ya kawo ta Bakar ibn Abdullah al-Muzani daya daga cikin abin nan a immatul hadith ya je ranar Arafa shauki ya ɗebe shi yaga irin yayi addu'a ya duba yaga duk mutane ma suna ta addu'a shine sai yake cewa da ba dan ina cikin mutanen nan ba da sai in ce ku tafi duk Allah ya gafarta muku saboda gaskata ai riwayar Allah madaukakin riwayar hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa Allah madaukakin sarki yana cewa inzuru ila ibadi haula ja'uni shuhudan gufta Allah ne yake cewa mutanen Arafa yana gafarta musu to yake cewa da ba dan yana ciki ba sai ce ku tafi duk Allah ya gafarta muku to amma in ya faɗa haka kamar yayi makansa taskiya ne cewa kenan na zamanto wani abu har ina cewa ni ma Allah ya gafarta mu saboda haka sai ya shiru sai shine Imam Az-Zahabi yake taliqi akan wannan kissa yake cewa haka yake cewa kadalika yanbazi lil af an yuzri nafsuhu wa yahdhimuha haka ya kamata ga bawa ya kai ya ga kansa akan komai kuma ya rinka tozarta dukkan wani abin nan jiji da kai da ransa yake da shi akan kansa to sannan yana daga cikin muhimman abubuwan sha'anin ilimi a abin nan mutum ya kiyaye abin nan marhaliya marahil na ilimi ka ɗauki abin daidai gwargwado kada ka ce zaka samu karatu jumlatan gabaki daya man talabal ilma jumla fatahu jumla wanda ya nemi ilimi gabaki daya to haka gabaki daya zai tafi rabbi da shi amma mutum ya dari abin nan ya zamanto yana yi daki hawa bayan hawa an ce ma'anar walakin kunu rabbaniyin ibn abbas yake cewa yu'allimuna an-nasa sigharal ilm qabla kibarihi suna sanar da mutane kananan matsaloli na ilimi kafin manyan matsaloli din mutum ka fara a hankali kamar abin nan ka samu matan mai sauki ka karanta shi ka fahimce shi ka haddace shi domin ba kawai fahimta ake so a ilimi ba ana buƙatar hadda domin kar ya zama tukan cewa kullum abin da kake faɗa da zato ne kana fadawa cikin kuskure amma in ka kiyaye abin da kake faɗa to zai zama tukan cewa abin nan kana kawo riwaya da take domin kamar yadda zai zo mana muna cikin karatun mustalahul hadith zamu ji sharadin riwaya bil ma'ana tana da hadari ba kowa ne zai yi ba da yawa daga cikin mutane wajen riwaya bil ma'ana aka ba'afa su daga cikin masu riwayar hadisi amma in ka kiyaye abin da za ka riwayato to shikenan sai ya zama wannan afa din wannan abin nan wannan mushkilar ba ta same ka ba kuma sannan mutum ya kula da sha'anin karatu daga wajen malamai domin ilimi wajen malamai zai sauƙaƙe maka wahala mai tsawon gaske abinda za ka ɗauki awa ɗaya kafin ka fahimce ta in ka zo gaban malami sai ga cikin minti biyar minti goma Allah ya fahimtar da kai ita saboda shi ya riga ya wuce wannan matsalar ya fahimce ta saboda haka yanda zai fahimtar da kai ba kamar yanda kai zaka yi kokari ka fahimce ta da kanka ba shi yasa ne ma za ka ga magabata suna cewa duk wanda ya zama tukan cewa neman ilimin sa daga littafai ne to abin nan ba zai samu wani ilimin kirki ba amma suke cewa la ta'khudul ilma an suhfiyan wala alquran an mushafi kada ku je ku ce za ku nemi ilimi daga wajen wanda kawai yayi karatu ne daga littafai ko kuma ku je ku ce za ku karanta alqur'ani daga wanda ya je dauki mushaf yana karatu bai samu ƙari ya karantar da shi qira'a ba yana da muhimmanci mutum ya je ya karatu ilimi wajen malami domin ya san da shi abin da bai sani ba ba wai cewa aka in mutum bai samu malami ba zai yi ilimi ba akwai irin Ibn Malik abai mai alfiya abin Ibn Malik bai karatu wajen malamai ba, amma kaga alfiya, kowa ya karanta alfiya ya san kan cewa duk inda malami ya kai wannan ya kai a ilimin arabiya, har saboda shi ne ma, saboda ganin wannan ne ma Abu Hayyan da suke zamani tare da shi, Abu Hayyan mai tafsirin Bahrul Muhit, shi ma malami ne masanin arabiya, kuma ya ga Ibn Malik din ya abin nan, ya ga ilimin sa, yayi mamaki da ilimin sa. To amma ganin kan cewa da yazo ana tambayar to wai shi a wajen waye karatu ne, sai yaji bai ji an ambaci waɗansu manyan malaman, bai ji an ambaci malaman da ya karatu wajen su ba, shine haye masa waɗannan baitocin, ina jin da yawan kun san shi abin nan, ya dhunnul ghimru annal kutub tahdi aha fahmin ila idrakil ulum fa wama yadri jahulu bi anna fiha menene مهايا حيرت أقل الفهيم إذا رمت العلوم بدون شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتشبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم ما وانا أبن دي ساعتين يزمن تو كانت دولة متن سبو دي يوى يوى متاني باس دو وانا كيفن حنكال اندها ذاك اندها ذاك كي إرو وانا مرتبر ان باس نتيا سنكر انتا أو جمع لبعيبا سنن ينا دو كتشكين مهمان adab da mutum zai yi idan ya tashi neman ilimi din tare da malamansa, ya zamanto kan cewa ya girmama malamansa, saboda kasancewar su ne masdarin samun wannan haja wacce ke mai muhimmanci a cikin rayuwarsa, wato hajar ilimi. Muna gani yanda abin nan Annabi Musa yayi tare da Khidr, yanda da yaje tunda ya nemi sanin, ya nemi Allah ya sanar da shi wajen wanda yake ya fi shi ilimi ne, Allah madaukakin sarki da ya nuna masa, sai ya sa shi ya tafiya ya sha wahala a cikin tafiyar, laqad laqina min safarina hadha nasaba, mun sha wahala a wannan tafiyar tamu, kuma ma dan abin nan sai wajen da za su hadu din ma sai da suka wuce shi, sannan suka je, sannan suka sake dawowa, dan an ce ne inda suka ga wannan kifin ya tashi to nan ne inda za su hadu da shi, saboda haka shi kuma yaron nasa Yusha ya manta bai gaya masa ba, sai da suka ƙara tafiya kuma sannan suka dawo, da yazo ya hadu tare da Khidr, mai Khidr ya ce masa, sai ya sharɗanta masa kan cewa kada ya tambaye shi komai, sai in shine ya bashi labari, sai dai in shine ya gaya masa, kuma kaga ya bi wannan duk da ya saba, amma kowanne in ya saba din sai ga ya nemi uzuri, saboda ainihin nuna abin nan bai ce zai yi masa mukabara ba, yayin da yake tuhumar su kan cewa ba na ce ba za ka iya ba, bai ce zai masa mukabara ba, sai sallama yake cewa to wannan ta farko ce, abin nan Allah da ta biyun ba zan yi ba, kuma lokacin da yake wannan abin ya zo karshe shikenan sai ya sallama masa. To dan haka mutum lalle idan yana so ya samu albarkar ilimi, ya kiyaye kyakkyawan ladabi tare da malaminsa, ya girmama shi, kamar yanda aka rawaito cewa sahabbai sun kasance a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna kaskan da kansu ka anna ala ru'usuhum at-tayr, kamar kai ka ce wato tsuntsaye ne akan kafadun su, saboda nutsuwa da kyautata yanda suke zama. Yawanci in aka karanta abin nan littafan salaf da suka rubuta, da kuma littafan ulumul hadith, littafan mustalah a karshen abin nan adabu talibul hadith, za ka gani irin su a cikin su tadribur rawi, su abin nan fatawul mugid, duk za su kawo irin ladabban yaya mutum ya kamata ya kasance a majalisin sama a gaban shehinsa, wanda suna da muhimmanci mutum ya rinka mutala'ar waɗannan abubuwa ɗin. Sannan yana daga cikin muhimman abubuwa da malamai suka ambatar kan cewa mutum in zai yi tambaya ga malaminsa da yake karatu, ya yi tambayar istifsar, tambayar istishkar, abu ya shiga masa duhu yana so a waye masa kansa, ba tambayar ƙurewa ba, ba tambayar kawo fitina ba. Baya daga cikin ladabin ɗalibi ya zo ya tambayi malaminsa, in malaminsa ya faɗi wata matsala ya ce to akramakallah, amma ai malam wane ya ce kaza, wannan baya daga cikin ladabi. Amma har wannan maganar wancan malamin tai masa ishkali, ya tambaye shi ce to akramakallah, me za ka ce akan ƙaulin da yake cewa kaza, ko kuma waɗansu malamai da suke cewa kaza. Ya nemi istishkal yake yi, ba wai yana neman wato ya yi mu'arada, wato ya buga maganar malam da kuma maganar wani malamin daban ba. Wannan ya yi daga cikin mummunan sifa wanda yake malamai sun yi magana a kanta. sannan yana daga cikin kyawawan ladabba da ya kamata mutum ya kula tare da ya kula da su shine bayan ya tabbatar da yayi karatun mutum musamman ina jin lokaci ba zai samu har mana ba da zamu magana mutum a kowane fanni amma dai a hankali hankali cikin karatun mu zamu san kowane fanni wani matani ya kamata mutum ya kula da shi ya karanta shi domin ya tahqiqin usul din ilmi din domin ilmi yana buƙatar tafsiri yana buƙatar foundation da zaka gina akan sa in baka samu wannan foundation din ba duk karatukan da zaka yi sai ya zama to kan cakara karatuka ne kawai baka da asasi kullun sai ka rinka ganin kan cewa fahim kullun abubuwa zaka ta shigan maka duhu saboda baka da wannan asasi din to dole ne a kowane fanni ya zama to kan cewa kana da asasi a ilimin arabiya a ilimin abin nan balaga a ilimin adab na larabci a ilimin nahwu a ilimin mustalah a ilimin usulul fiqh a qawaidul fiqhiyya a fiqh din shi kansa duk dai kowane fanni akwai abin nan yadda aka karanta ba abubuwa to idan mutum kai karatun mutum din a wajen malamai to yana da kyau kuma ya zaman to ka dauki yana da ka dauki manhajiyan jard abinda ake cewa jard shine wato manyan ummahatul littafai na addinin nan mutum ya zaman to ka dauke su ka karance su daga farkon su har karshen su duk kuma fa'ida da ka samu ka rinka kayyade ta a rubuce ko ka samu dan notebook da zaka rinka rubuta ko kuma koda a cikin abin nan bangon littafin ne ka rinka rubutawa a feji ka zaga wata fa'ida ka rubuta wannan fa'idar daga bayan ka gama karatun littafin kai nakalin wayannan fa'idodin gabaki daya zuwa littafin ka shi ne zaka ga waɗansu dafan malamai ma zaka ga suna rubutawa abin nan balag idan sun zo zuwa shafi ka zaka su su rubuta balag wato na ita zo iya feji ka zana kai a cikin wannan littafin da haka zaka ga mutum zaka ga irin abin nan akare sun karance majmu'ul fatawa na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah juz'i 35 34 din wannan su tarikh at-Tabari tafsirin Ibn Kathir Fathul Bari ga baki ɗayan sa Umdatul Qari sun karance Minhajus Sunna littafai dai wanda daga yanne mutum zai samu ainihin ya ga yaya uslubin yaya uslubin malaman yake idan ya kai lokacin da zai yi ta'alifi da zai shi ma zai zamanto mutane an amfana da shi sai ya zamanto a lokacin nan haƙiƙa yana kawo mutane fa'ida da suke da take binne a cikin taskoki na ilimi na wayannan malamai to idan baka samu ta'asisi idan baka samu asasi ba ba za ka iya shiga cikin wannan jarad din ba idan ka je kana yin jarad din ba tare da asasi ba sai ya zamanto kamar rubutu za ka rinka yi a ruwa domin za ka zai zamanto kan cewa yawa-yawan abin da kake karanta ba za ka fahimce shi ba saboda ba ka da asasi in kuma ka samu wannan asasin ka tsaya ka dakufe ba ka tsaya ka shiga cikin wayannan mutsawwala din ka yi jardin su ba ka karanta su to haka ilimin naka zai zamanto a mataki guda daya sai ya zamanto kawai ka san asasi za ka iya kawai karanta da mutane wayannan mutum din amma ba za ka iya amfani da qarihar ka da fahimtar ka da baiwar da Allah madaukakin sarki ya baka ba domin sanin hukunci akan nawazil wanda za su rinka zuwa ma al'umma ba za ka samu fahimtar da ake nema ta malamai waɗanda yake za su zamanto sai za su haskaka ma al'umma hanyar da za su bi domin su cimma yarda Allah ba to wannan yana ɗaya daga wannan dai kusan dai abubuwan suna da yawa amma saboda ina son ya zamanto mun samu damar karanta koda abin da ya sauke koda dan kadan ne daga cikin ilmin mustalah ya kamata in tsaya anan kan adabul talibul ilm sannan sai kawai muqaddishin fadar da zan yi akan ilmin mustalahul hadith shine batun shi ilmin mustalahul hadith ya daga cikin ilmomi waɗanda suka kebantu da wannan al'umma asasin sa riwayoyi da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake da rai daga farkon sha'ani ya hana mutane su rubuta maganganun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taktubu anni ghayra alquran faman kataba anni ghayra alquran falyamhuhu kada ku rubuta wani abu daga gare ni daga maganganuna in ba alqurani ba duk wanda ya rubuta wani abu in ba alqurani ba to ya shafe shi daga farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karatu ya hana rubuta maganganun sa daga ƙarshen rayuwarsa ya bada dama a rubuta Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya kasance yana rubuta dukkan abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam har wata ran aka zo aka ce masa kai kana karanta duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya fada sai ka rubuta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne yakan yi magana cikin fushi yakan yi magana cikin farin ciki wato bi ma'ana kamar suna cewa yakan fada abin da yake ba shine ba shine teje ga ma yake ga manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa uktub fa in fawalladhi nafsi bi yadi la yakhruj minni illa alhaq yace ka rubuta domin na ratse da wanda raina yake hannunsa ba abin da yake fitowa daga gare ni in ba gaskiya ba kuma haka a hajjatul wadaa mun san hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hajjatul wadaa ta kunshi abubuwa na ilmai masu yawan gaske lokacin da aka gama Abu Sha'a wanda daga cikin baki da suka zo yazo yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan huduba da aka rubuta shi ma da aka ambata shi ma a rubuta masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa uktubu li Abi Sha'a ku rubuta masa a rubuta masa wannan huduba saboda haka daga karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a rubuta sunnarsa amma daga farko saboda kar abin nan saboda kar abinda larabawa suke da shi na karfin hankali da hadda kar ya zamanto kan cewa ya tafi an dogara da rubutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubutu daga farko wannan yana kai daga cikin abin nan dan yi muku dan istidradi kadan akwai wata mata cikin shedanun zamanin nan da suke yaki da suke masu cewa suna neman haƙin mata wai daga cikin uslubin da suke yi dan su rusa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun tara sun yi wani taro wannan wanda daga cikin irin shedanun nasu yake bayan labari sun tara sun yi wani taro ita matar yan Najeriya ce amma abin nan irin wanda suka dauki manhajin neman mabata yanci wai har suna da wani abin nan bincike akan mata da suke zaune karkashin hukuncin shari'ar musulunci duk wani abu na maganganun malamai da hadisai da sauransu kan mata su abin da suke nema su sani ke dan su samu abubuwa da yake warware tufka a ciki dan su yaki da addini sai ta tara mutane kamar 10 shikenan sai ta basu sai ta rubuta wata magana ta basu kowa tace ya karanta wannan magana kowa tace ya karanta abin da ta rubuta shikenan sai tace ma wannan ya gaya mata abin da ya karanta ya fada tace ma wannan ma ya gaya mata tace ma wannan ma ya gaya mata dukkan su sai suka fada abu ba wanda ya fada daidai abin da ta rubuta sun fada abin da wani ya danyi kama wani ya kara wani ya rage sai tace to kun gani to ta yaya za a yi abinda aka rubuta aka rubuta shi tun shekara wajen 1400 a ce wai har yanzu a ce wai an yi riwaya sa kuma yana nan yanda annabi din ya fada haka ya fada gashi ni yanzu nan na gaya muku ko minti biyar ba a yi ba kun kasa ganewa ba ku kiyaye shi kamar yanda ya kamata ba ka ji da wai suna kiyasin mutanen zamanin nan ne da mutanen wancan zamani to annabi sallallahu alaihi wasallam shahidi a wannan kissar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi rubutu dan saboda baiwar da Allah ya yi ma larabawa ta hadda a lokacin nan aka zo suku ukaza da mujanna idan aka zo ranar ayyamu mina din nan wanda Allah ta'ala yake cewa abin nan wadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra wannan kwanakin mina din kwanaki ne da za a zo ayi fito na fito da masu da mawaka mutum zai zo ya rera waka baiti sun kai daruruwa kamar muallaqat innan guda na muallaqat ibn takata imrul qais kifanarki min dhikra ha yadi bin manzil haka zai zo ya rera ta gabaki daya yana rera ta sau daya zai rera ta amma an haddace ta daruruwan baitoci an haddace ta kuma haka za a ji ai ta riwayar ta haka wanda bi yayi hudu ba wanda bi yayi kyakkyawar waka hadda ruwan zinare ake rubutawa zo a rataye ta a jikin Ka'aba da ka kuma ake rubutawa magana ɗaya idan suka ji yanda ka faɗi ta haka za a maimaita ta haka suke a wannan zamani larabawa din Abdullahi ibn Amr bin al-As wata ran ya taba zancen hadisin qabdul ilm inna Allah la yanzi al-ilm intizan yanzahu min qulubin nas walakin yaqbiduhu bi qabdi al-ulama aka ga ma Aisha radiyallahu anha wata ran sai ta ganshi a Makka yana dawafi sai tace aje a tambaye shi bayan shekara ɗaya da wannan hadisin ya sake faɗan sa shine take cewa maza da ala hada harfan wala naqas bai kara harafi dai ba bai rage ba yanda ya faɗe shi haka din yake to wa'annan mutane haka suke a bisa dabi'ar su waka ma talarabawa suna kiyaye ta haka magana ta irin su imrul qais da irin su jarir da sauransu da su banat su'ad suna rike ta haka ballantana magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ganin sa yana magana ne anillah suka zauna a gaban sa yana magana kamar tsuntsu ne akan su to haka suka kiyaye maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam aka kiyaye maganganun sa daga baya kuma annabi ya bada damar kan cewa a rubuta aka rubuta aka kiyaye amma ba a tara su kamar yadda ba a tara Qur'ani a cikin mushaf guda ɗaya ba to ba a soma maganar batun ilimin riwaya ba a wannan al'umma sai da tukuna fitina ta faru aka so mai annabi sallallahu aka so mai yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya muhammad ibn sirin daga cikin a'immatu ahlul basra yayi zamani da anas ibn malik da hasan al-basri da sauransu daga cikin da samurata ibn jundub da sauransu sahabbai da suka zauna a basra yana cewa lam yakunu yas'aluna anil isnad hatta waqa'at al-fitna فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فيؤخذ من اهل السنه ويرد ولا يؤخذ عن اهل البدع يكي تيوا دا با ا تنبير متاني اسنادي انك كاو مغانا سي ا ترو مغانك با ا تنبير واي غيا مكا يكي سي دا فتنه تفارو دكنا نعم شيني معلمي سكي بساباني يوجي تشي فتنه مو زمن معلمي سن تفي اكن تيوا فتنه ايتا تشي كشف سيدنا عثمان دا كشف عثمان ونن فتنه تفارو تكشف عثمان رضي الله عنه شيني سي aka so ma tambayar isnadi in ka kawo riwaya sai a ce waye ga maka wato asnid kai isnadi ka dangana maganar kai zuwa ga wanda ya ga maka har ya zuwa ga wanda ya fade ta sai a duba a ga waɗanda ka kawo sun ga maka in mutan in masu in wanda suke akan sunna ne da jama'ar musulmi sai a karɓi maganar su in ku ɗan bid'a ne sai a watsa shine kuma aka samu a lokacin nan sahabbai suka so ma magana akan waɗansu masu riwaya waɗanda suke makaryata kamar da Imam Muslim ya kawo a cikin muqaddimat sahihinsa yake kawo abin nan kamar maganar irin Ubay ibn Ka'ab da ya magana akan Nawfin al-Bakkali Nawfin al-Bakkali shine yake cewa ai annabi Musa na bani Isra'il ba shine Musa da ya hadu da Khidr ba wai shi ya karanta ilimin bani Isra'il ya gano wannan shine Ubay ibn Ka'ab yake cewa kadaba aduwwullah ƙarya yake makin Allah kaga sai suka so magana akan waɗanda suke kawo bakin abubuwa a cikin ilimi kuma ga ma wannan ma na kisan Abdullahi ibn Abbas da aka kawo masa doguwar takarda wai aka ce wannan su ne qaba'in da sayyidina Ali yayi hukunce da sayyidina Ali yayi radiyallahu anhu aka kawo ma ibn Abbas da ya karanta yake cewa ai idan dai Ali shine yayi wannan hukunci to hakika ya bace hanya madaidaiciya sannan yazo ya kama sokewa ya soke wannan shine yake cewa qatalahumullah ayya ilmin afsadu Allah ya nemo wayannan mutane da albarka rafida kenan masu abin ɗan shi'a da suka zo suka abin wanda suka zo a gidin sayyidina Ali suka kewaye shi yake cewa ayya ilmin afsadu jubi irin ilimin da suka bada sayyidina Ali annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kan cewa shine aqbakum ali wanda kowa iya alƙalanci shine sayyidina Ali amma sai gashi ilimin sa sun cira abin nan kamar inda boka ya fike su dauki gaskiya daya su kara mata ƙarya dari haka suke na ilimin sayyidina Ali shi yasa ne ya zamanto kan cewa dukkan wanda abin Imam Muslim yake cewa magabata salafus salih sun kasance dukkan wata riwaya ta sayyidina Ali ba sa karbanta sai daga wajen almajiran Abdullahi ibn Mas'ud saboda su ne ba makaryata ba su ne ba ɗan shi'a ɗan rafida ba ɗan rafida ku duk ƙarya suke ma sayyidina Ali su kansu ɗan rafida su kansu suka yi shaida akan wannan ibnu abdul hadid wanda ya sharhi nahjul balagha yace farko wanda suka so mai annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya su ne ɗan shi'a to yayin da aka so mai annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam to sai mutane sai malamai suka so mu tambayar hadisi suka so mu tambayar isnadi shi yasa wataran ibnu abbas shi ma yana zaune busharin al-adawi yazo yana ce masa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ابن عباس بن بنزا دي سي بشير ابن يي مسا تشيو يكيتا ابن عباس يا ابن عباس يا عجل بلاغا يي سي فرقو وندا كسو مي النبي صلى الله عليه وسلم قريا سوني ان شيعة تو يايين دا اكا سو مي ما النبي قريا صلى الله عليه وسلم تو سي متاني سي معلمي سكا سو ما تنبير حديثي سكا سو ما تنبير اسنادي شي يسا وترن ابن عباس شي ما ينا زوني بشير العدوي يزو ينا شيء مسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ابن عباس بن زادش سي بشير ابن يهي مسا شيء ويكي شا ابن عباس يا ابن عباس يا انا مكا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبالي عني انا مكا حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم انا جاء مكا ما كاي كنا اوي شيء قودا shine yake cewa ai da idan mutane suka ce mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan garin sai mu zabura mu maida hankalinmu mu saurara mu ji me za a faɗa yace falan ma rakiban nasu sa'aba wal zalul lam na'khudh anin nas illa ma na'rif aw kama qala radiyallahu anhu yake cewa amma yayin da mutane suka hau kowane irin dabba mai saukin hawa da mai wuyar hawa din wato suka bi kowace irin hanya dan su yi annabi sallallahu alaihi wasallam kare abinda ba a tsammanin zasu yi suka zo suka yi to sai zaman to kanta to ba ma karban wani abu daga wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai abinda muka sani sai abinda muka sani da asali to daga nan ne shine asalin wan akan wannan aka gina ilimin riwayar hadisi ai magana a duba wanda suka fada idan magaskata ne a karba sannan abinda suka zo din shi ma kansa a duba shi koda masu gaskiya din ne abinda suka zo da shi abu ne wanda yake sananne ko ba sananne bane in sananne ne shine ma'ruf in ba sananne bane shine munkar ai raddin sa to haka aka samu tun daga zamanin sahabbai kaga wayannan Ubay ibn Ka'ab a cikin zamanin sahabbai yake Abdullah ibn Abbas a zamanin sahabbai yake Abdullah ibn Umar shi ma yayi magana akan masu kira ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya al-qadariyya farkon hadisin sahih muslim ai kaga akan wannan ne aka zo aka tambayi Abdullah ibn Umar cewa mutane sun bayyana a cikin basra wanda suke cewa la qadar wa annal amra um so da ka sahabbai sun suka soma magana akan masu akan rijalul abin akan masu riwaya sannan daga bayan su tabi'ai suka zo suke magana sannan tabi'ut tabi'in irin su Shu'bah ibn al-Hajjaj su Sufyan ath-Thawri su Imam Malik su Imam al-Auza'i sannan al-Majran su daga baya irin su Yahya al-Qattan da Abdurrahman ibn Mahdi sannan al-Majran su irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam al-Bukhari da Imam Muslim da sannan kuma daga bayan su wanda suka dauka daga wajen su su irin su Imam an-Nasa'i hadde kuma ilimin ya zaman to kan cewa ya zaman to ilimi tabbatacce aka soma ta'alifi akan sa farkon abinda aka soma a lokacin ne aka zo aka soma rubuta littafin irin su jarh wanda aka fitar da ilimi da ake kira jarh wat ta'dil sabon ilimi ne ma ba a san shi ba a duniya gabaki daya ba a san wannan ilimin ba abinan tarihin mutane duk wani wanda aka san cewa ana ambatan sa a isnadi wajen riwayar hadisi malamai sun san shi sun san ina aka haife shi sun san a ina yaje sun san shekarar da aka haife shi waɗanne garuruwa yaje wace shekara yayi haji lokacin da ya haji da waye daga cikin malamai suka haji a wannan shekarar da waye haɗu da su duk wannan abubuwan suka kiyaye shi to shi ilmin mustalahul hadith ba a soma rubutun sa ba tukuna sai daga baya domin abinda ake nufi da mustalahul hadith istilah shine zaurance na mutanen fanni yanzu ko inda mutane na fanni suna da irin maganganu irin nasu irin zaurance irin nasu idan aka ce maka hadith an san abinda ake nufi da hadith zance ko kuma wani abu sabo amma idan malaman hadith suka ce hadith su abin akwai abin da suke nufi da shi to kowanne mutane suna da irin nasu zaurance din to lokacin da ya zaman to kan cewa malamai sun shiga cikin wannan fage na riwaya sun rubuce akan sawa'un ilmin ruwatul hadith ne ko kuma tadwinin hadisi wanda yake shi kuma tadwinin hadith shi kansa shi ma marahil ya zo ya bi bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai rubutu daga baya lokacin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatu ar-Rashid yayi umarni ya sami Ibn Shihab az-Zuhri yace masa ka duba abin da yake wajen Urwa ibn Zubair da Amra na ilimin Aisha radiyallahu anha ka tattara shi ina ganin wannan alkhairi saboda haka ya tattara abinda ya tattara farkon abinda aka rubuta na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abubuwa na sirarsa na abin nan yaƙe-yaƙen sa Ibn Shihab ya tattara shi sannan daga baya almajiransa su kuma suka zo suka soma rubuce-rubucen su sai Imam Malik a Madina da Ma'mar Ibn Rashid a Yaman da Said Ibn Abi Aruba a Basra da mutane dai wanda suke tsara su kuma wani lokaci suke ta rubuce-rubucen su sannan daga baya aka zo kuma aka soma tunanin a tara hadisai gabaki daya hadisan kowane sahabi a tara shi kamar yadda Imam Ahmad yayi da abin nan irin su Ibn Abi Shayba duk suka rubuta abinda ake cewa masani duk zamu zo su a ce wannan kamar shimfiɗa ce nake zamu zo su duk insha Allah a cikin bayanin mu dalla-dalla tara hadisan Imam Ahmad ya tara hadisan dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara riwayoyin sa amma waɗanda suke riwayoyi waɗanda suke mawdu'ai to yayi kokari ya zaman to kanta bai tara su ba har Imam al-Bukhari yazo yace shi zai tara kawai abin nan wata ran yana suna zaune a cikin majalisin sa da malamin sa Ishaq ibn Rahawayh al-Hanbali yake cewa shi ko da za a samu a rubuta littafi da ya tara hadisan da suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zaman to aiki kyakkyawa tun lokacin sai Imam al-Bukhari ya ji cewa ya kamata ya wannan saboda sai ya rubuta al-Jami'us Sahih Imam Muslim ya zo ya koyi da shi shi ma ya rubuta nasa sahihin suka yi iktisari akan kawai hadisan da suka inganta sannan daga bayan su kuma wanda suka zo su Imam Abu Dawud su ma suka rubuta littafin sunan to waɗannan da aka zo ya zaman to kancewa wannan duk an yi su ne fa a cikin abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya da shekara 200 ba sai da aka yi waɗannan abubuwa tunda dukkanin waɗannan waɗanda suka yi wannan tadwin din na ashabu kutubus sita gabaki daya in banda Imam An-Nasa'i ba wanda ya kai shekara 300 bayan hijira da mutu ba wanda ya mutu bayan shekara 300 bayan hijira dukkan su shekara 200 da wani abu ne Imam Al-Bukhari 256 Imam Muslim 261 Imam Abu Dawud 275 haka dai to da aka tara waɗannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne an ruwaito shi da isnadin sa kuma akwai maganganu na zaurance da suka rinka yi a ciki saboda haka sai malamai suka ga ya kamata su tattara su bayyana wa mutane menene malaman hadisi suke nufi da irin maganganun da suke irin wannan zaurance nasu in suka ce wannan mursal ne me suke nufi in suka ce arsalahu fulan me suke nufi in suka ce hada munkar me suke nufi in suka ce abin nan wannan hadisin hasan sahih ne me suke nufi in suka ce wannan hadisin sahih ne me suke nufi saboda haka aka so mu kokarin a rubuta ilmin mustalahul hadis da kuma su da suka rubuta hadisi su da suka tara hadisi din suka hukunci an tambaye su su hukunci ga hadisi su ce wannan hadisin ya inganta wannan bai inganta ba wannan akwai illa wannan suna magana ne bokanci ne suke yi ko kuma magana ce kawai suke ba tare da wani asasi na ilimi ba a su ma aka zo aka san menene sharuɗan in suka ce menene wannan hadisin ya inganta me sharuɗan su ya zaka gane menene qawaidin wannan ilimi din ta yaya wa'annan qawaid zaka bi domin ka san wanne ne daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka inganta wa'anne ne ba su inganta ba saboda haka aka so mu rubutu a ilmin mustalahul hadis farkon wanda ya fara shine Abu Muhammad abin nan Al-Hasan ibn Abdurrahman Ar-Ramahurmuzi ɗaya daga cikin mutanen Faris ba ma Balarabe bane Farisi ne ya rubuta Al-Muhaddith Al-Fasil bayna Al-Wa'i wal-Rawi ya rubuta wannan littafin amma ba wai ya tattara dukkan ilmin abubuwan ilmin mustalahul hadis bane ɗan abubuwa ishara da ya dan dauka yi sannan daga bayan sa irin su abin nan Abu Nu'aym shi ma yazo ya nasa sannan Al-Hakim yazo ya ma'rifatu ulumil hadis har sai da Al-Khatib Al-Baghdadi yazo Hafiz Al-Mashriq wanda ya mutu shekara 463 shi Khatib Al-Baghdadi ya bada ainihin wato inaya ya bada wato lura ta musamman da dukkan fannoni na ilimin abin nan mustalahul hadis kowane fanni sai da ya fitar masa da ta'alifi akan yadda zaka yi abin nan wajen ladabi yaya zaka yi riwayar hadisi yaya zaka yi in kai malamin hadisi ne kazo zaka yi riwaya wani irin hanyoyi zaka bi in kuma kai dalibin hadisi ne in kazo zaka yi riwayar hadisi wa'anne irin hanyoyi zaka yi wajen kai tahammuli daga wajen malamin ka za ka karanta ne daga littafi kana karanta wa malamin naka ne maka tasihi ko ka zaka je ka zauna ne ka ji malamin yana karantawa dama ka je ka kufa abin da ka je ka kufa littafin sa kai muqabala sannan ka zo ka ji ya karanta maka kana bin abin da yake karanta masa ko kuma kawai zaka je ka dauki littafin ne ka je ka kai masa ka ce ka ja wannan littafin ka ne ya duba in ya ga yayi ya ce to ka jaza mun shi ya ce na maka ne maka ijaza ko ku shi malamin ne zai dauko mai baka littafin ya rubuta Al-Jami' fi Adabir Rawi ya rubuta littafi akan wannan ladubban na yadda zaka riwaya sannan kuma abubuwan da suka yazo kuma fannin yadda ka'idodin riwaya wayanne ka'idodi za a biyo don a inganta hadisi ko a raunana shi ya rubuta al-kifaya fi ilmin riwaya sannan dukkan wani fanni na mustala kamar abin da ya danganci al-mubhamat yayi littafi akan sa abin da ya danganci wato al-mubhamat shine wanda za a ruwaito hadisi a ce abin nan Imam Malik kajiya ce haddathana abin nan wannan ya sunan sa wannan almajirin Ikrima wanda Imam Malik baya fadin Ikrima adinan Abubakar ibn Zaid ne ya ku sunan sa ya kwanta mun an fulan ba zai fadi sunan sa ba saboda baya ambaton Ikrima a cikin littafin sa wannan shi ake cewa mubham sai ya fice ko ya ce an rajul ba zai fadi sunan sa ba to idan Imam Malik yace daga wani daga malamin sa wani an rajul waye wannan rajul din duk malaman hadisi sun san irin in ma ya boye wani ya bai faɗi sunansa ba sun san waye yake nufi a nan wajen ko kamar Imam al-Bukhari inda ruwaito hadisi daga Abdullah ibn Wahab sai ruwaito shi daga malamin Salais wa ghayruhu wani ne wannan ghayr din to su da ake cewa al-Mubhamat Khatib al-Baghdadi ya rubuta littafi khas ga waɗannan da kuma hadisin da wani lokaci za a ruwaito shi hadisi ne guda daya amma waɗansu masu ruwaya sai su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa waɗansu kuma sai su ce a ba Annabi ne ya faɗa ba sahabin da ruwaito Abdullah ibn Umar shi ya faɗa kawai Abdullah ibn Umar ne kaga hadisi ne guda daya amma an yi sabani shi ake cewa ta'arudur raf'i wal waqf shi ma ya rubuta littafi akan wannan ko kuma kaga an ruwaito hadisi tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu masu riwayar sai su faɗi wannan tabi'in amma sai su kawo sahabin da ya ji wannan hadisin da tabi'in ya ji wannan hadisin daga wajensa saboda shi ma shi ake cewa ta'arudul wasl wal irsal shi ma ya rubuta littafi akan sa duk wani fanni na ilmin mustalah sai ya rubuta littafi Khatib al-Baghdadi shine ya yi wannan to sai daga baya ƴan baya suka zo bayan kamar shekara 150 Abu Amr ibn Salah ya zo ya tattara maganganun Khatib gabaki daya ya rubuta littafin sa muqaddima to dukkan kokarin muslimin mustalah sai ya zamanto kan cewa an samu asasi tabbatacce shine muqaddimatu ibn Salah ya zamanto shine asasin ilmin mustalah duk wanda suka zo daga baya ba abinda suka yi illa hidima ga wannan littafin ko dai su masa ikhtisari ta taƙaita maganganunsa ko su masa sharhi ko su masa taqlidi abubuwa da ya zamanto ya sake su babu kaidi su sanya masa kaidi abubuwa da yake a cikin duhu san su bayyana shi kamar inda Iraqi at-taqlid wal ibah ko kuma masu waki shi kamar inda shi Iraqi ya masa alfiyatul hadith ta Iraqi shi littafin Ibn Salah ya dauka ya waki shi sannan Ibn Hajar yazo shi kuma yazo yadda sabon uslubi wajen ilimin mustalah bai bi uslubin Ibn Salah ba amma saboda gogayyarsa da fahimtarsa da wannan ilimi da bayyanar da waɗansu daga cikin ka'idodi da dama waɗanda da mutane waɗanda suka gabace shi daga cikin malamai basi ba dama ayace kamtar kal awwalu lil akhir yazo ya faffade su ya fitar da uslubi sabo na yadda zai tsara ilimin mustalahul hadith shine ya wannan littafi nushatun nazar bayan da ya riga shi kansa din shi ma bai bari ba sai da yayi littafin Ibn Salah hidima sai da yayi nuka ya masa nukat an-nukat ala kitab Ibn Salah yazo ya dauki da ta'aliqin da malamin sa Iraqi yayi da kuma shi kansa littafin Ibn Salah din waɗansu abubuwan da ya faɗa wanda yake ganin kan cewa ya sake su babu kaidi ya kayyade su waɗansu abubuwan da ya faɗa wanda suke ba haka suke bai masa istidraji waɗansu abubuwan da bai faɗe su ba shi kuma yazo ya faɗe su to yayi wannan annukat ibn ala kitab ibn salah sannan daga baya kuma yazo ya wannan littafi nasa yayi shi a takeice nukhbatul fikr sannan daga baya ya dauko wani uslubi wanda yake kalla zaka sami wannan uslubi sharhi ne amma azbi tare da asalin ba wai zai dauki kalma guda daya bane sai yazo ya sharhinta a'a ya maida shi kansa matanin na farko tare da sharhin ya zamanto wani littafi da wani littafi an fahimta ai in yanzu kamar in aka ce alhamdulillah ba zai zo ya tsaya ya ce zai maka sharhin alhamdulillah ba sai ya kawo kamar inda zamu gani a cikin littafi haka ya bi wani uslubi sabo kuma yanda ya raba ilmin mustalah din yanda yake cikin lokaci kankani insha Allah idan muka gama wannan muqaddimar darasi mai zuwa zan kusan mukhtasar zaka iya rubuta shi a cikin allo abin nan sura guda uku shine gabaki ɗaya littafin gabaki ɗaya ilimin mustalah kenan saboda tsabar fahimta da gogayya a cikin wannan ilimin ya kawo shi cikin sauki ya kaddamar da shi gare mu to shi yasa wannan littafin yake da albarka yake da muhimmancin kan mu karanta shi saboda insha Allah muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu fahimta zai bude fahimtar mu na wannan ilimi mu fahimci ina ya sa gaba kuma idan mutum ya karanta shi to idan ya zo ko da bai samu ya yi mutala'ar mutawwalat ba kamar su tadribin rawi tare da malami ko da bai samu ya karanta shi a gaban malami ba in ya yi mutala'ar su in Allah yadda zai fahimci yawa-yawan abin da suke ciki to dan kawai saboda duk da yake lokaci ya kure da Allah ko da muqaddimar malam ce Ibn Hajar ce mukanta malamin mutala kai za ka karanta wani ban da musa yawa
Nukhbatu
kasan kuma shine nuzhatun nazar, kasan zamu karanta nuzhatun nazar, an gane ai ko kasan zamu karanta ba nukhba din ba ita zamu karanta ba. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadira, yace duka yabo tabbata ga Allah wanda bai gushe ba masani kuma mai cikakken iko, hayyan qayyuma rayayye wanda yake tsaye da dukkan wani abu mai rai, sami'an basira mai ji mai gani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ukabbiruhu takbira, kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, babu abokin tarayya gare shi, kuma ina girmama shi girmamawa. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin alladhi arsalahu ila an-nas, Allah yayi salati ga shugabanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko shi zuwa ga mutane a kafatan gabaki ɗayan su, ya aiko shi bashiran wa nadhira, ya aiko shi halin kasancewarsa mai kira mai bada albishir ko mai gargadi, wa ala ali Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sune ali Muhammad sune wanda aka haramta musu sadaka, alu aliyin wa alu aqil wa alu abbas wa ali ja'far, sune wa'annan guda hudu tare da azwajin nabi, abin azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga cikin salati gare shi, amma ba ta shiga cikin haramta sadaka, amma suna shiga cikin alayensa, bi dalil cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alfazin salati gare shi ya ce allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati, sai mun kanta haka shine al-maqsud bil al kenan, kuma a cikin ayar إنما يريد الله ليثيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سياقين أكن ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يكوب هكبا يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي هكا يزو سنة الله دقبا يكي إنما يريد الله ليثيب عنكم الرجس بيتي أن كنا با دو من أي إشراك وننس تاردسو أما سوني أساسي شيء أبنى دو من بالإجماع سبب النزول من آية yana daga cikin ta, sababun nuzul din aya da lalar aya ga sababun nuzul din ta da lalace qat'iyya, tunda ayat ta sauka akan su ne, saboda haka ta kunshe suna cikin ahli Muhammad, suna cikin ahlul bait na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kamar yadda wannan hadisin ya nuna, amma a cikin babin sadaka su ba sa cikin ahli Muhammad wa sahbihi da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam, waje ga mana ta'rifin sahabi, waye sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, نعم أكرمك الله.
من لك يا النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
وآمن به. ومات عن الإيمان.
نعم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميتا كشي من لقيا؟ بكشي مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكو من صحيبة. نعم. سبود مكاه يشجع تشي. توندس كشي من صحيبة فا. تند أي صحابي أكشي. waɗansu sun ce ai sai ya zamanto kanci yayi ai sahabi aka ce, saboda haka sai yayi suhba, ya zauna yayi abokance shi, yayi jihadi da shi, ko yayi hijira, ko yayi wani abu tare da shi. Na'am,
saboda kuna
jashi sai ne jashi be nan jashi ai be magan shi ba, bai hadu da shi ba, ai bai hadu da shi ba. Ni ina so ku bambance ne tsakanin akwai wanda suka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabi sai wanda yayi ya zauna ya sahabci annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi ko yayi wani jihadi tare da shi, ko yayi wata tafiya tare da shi, ne za a ce masa sahabi, amma dan kawai wanda ya hadda shi sau daya da zai abin nan baya ciki, da ne za a wannan sahihi ne ko ba sahihi bane, in ko ba sahihi bane ne dalili, malam da ya ce lafiya laqiya din shine sahihi, to me yasa bai zaman to sahiba ba, akwai malamai da suka faɗi haka. Na'am, to akwai abin nan, akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la maqamu ahadihim sa'atan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairu mimma min amali ahadikum kamsana ne aka faɗa ban rike karshen hadisin ba. Tsayuwar ɗaya daga cikin su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'a ɗaya yafi ibadar da ɗayan ku zai zo yayi. Kaga wanda ya nuna kan cewa kenan koda sa'a wannan ma'anar sa'a koda lahza ne yazo ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi ibadar da za'a yi. Saboda haka ba sai